sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumul tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Alhamis 1 ga watan Yuni na shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa ruwa kamar da bakin ƙwarya ya sanadiyar rarrasa gidaje da makarantu a karamar hukumar B da ke jihar Borno. Haka kuma za mu kawo muku cigaban hira da shugaban hukumar NMDPRA mai kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas a Najeriya, injiniya Faruk Ahmed. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Solomon Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman labaran jaridan kasar Ghana, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum. Dakarun Sudan sun janye daga teburin sulhu a tattaunawar da suke da sojojin RSF kan tsawaita matsayin dakatar da buɗe wuta, inda suka zarge su da keta wannan matsaya da aka cimma a baya, wacce Saudiya ta shige gaba wajen samar da ita. A ranar 20 ga watan Mayu, bangarorin biyu suka rattaba hannu kan wani yarjejeniya ta ƙarshe wacce aka cimma a birnin Jidda da ke Saudiya, da zumar buɗe kofar da za a gudanar da ayyukan jinƙai. Yayin da ranar 29 ga watan na Mayu aka sake tsawaita yarjejeniyar, Amurka da Saudiya ne suke sa ido wajen ganin an aiwatar da matsayin da aka cimma, inda suka ayyana cewa dukkan bangarorin biyu sun take yarjejeniyar. A halin da ake ciki, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wani zaman sirri na tsawon minti 90 a jiya Laraba kan rikicin na Sudan. Wannan zama shine irinsa karo na biyar da Sakatare Janar Antonio Guterres ya taɓa kira cikin shekaru biyar da ya kwashe yana jagorantar majalisar. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da cire shingen ciwo bashi da aka gindaya wa gwamnati har sai zuwa farkon shekarar 2025. Wannan shine mataki na farko a kokarin da Amurka ke yi na kaucewa shiga kangin rashin kudaden kashewa wanda ya rage kasa da kwana biyar. A daren jiya Laraba aka kada kuri'a a Majalisar ta Wakilai, inda 314 suka amince, yayin da 117 suka nuna akasin hakan. Yanzu kudirin zai nausa zuwa Majalisar Dattawa, wacce ake fatan ita ma za ta amince nan da ƙarshen makon nan, inda daga nan kuma za a mika wa shugaba Biden don ya rattaba hannu a fadar White House. Republican masu ra'ayin mazan jiya sun soki wani yarjejeniya tsakanin Biden da kakakin Majalisar Wakilai Kevin McCarthy, waɗanda suka raina adadin kudaden da gwamnatin Biden za ta rage kashewa, yayin da wasu 'yan Democrat ke cewa Biden ya zira jiki da yawa wajen rage kudaden. Hukumomi a Rasha sun faɗa a ranar Laraba cewa harin da Ukraine ta kai a yankin Luhansk da ke gabashin ƙasar ya kashe mutum biyar, sannan ya jikkata wasu tara. Kazalika dakarun Kyiv sun kai hari wani gari da ke Rasha a karo na uku a wannan mako, inda suka farwa wasu matatan mai biyu. Hukumomin na Rasha sun ƙara da cewa harin na Ukraine ya faɗa wata gonar kaji da ke ƙauyen Karpati, inda suka ce Ukraine ɗin ta yi amfani da makaman roka ƙirar HIMARS da Amurka ta bata. Dakarun Ukraine dai ba su mai da martani ba kan zargin da Rasha ta yi, kuma dama ba kasafai suke ɗaukan alhakin kai ire-iren waɗannan harare a baina jama'a ba. Amurka dai ta sha yin gargaɗi ga Ukraine kan kada ta kai hari cikin Rasha. John Kirby shine kakakin Majalisar Tsaron Amurka.
We have been very clear with the Ukrainians. Privately, we've certainly been clear publicly.
Yace mun sha faɗa wa Ukraine cikin sirri, kai har ma a baina jama'a, cewa san ba za mu lamunci kai hari a cikin Rasha ba. Ita dai Rasha na rike da yankin Luhansk, ɗaya daga cikin yankunan da shugaba Vladimir Putin ya yi ikirarin karɓewa, lamarin da ƙasashen duniya suka yi watsi da shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda biyo bayan ruwa da iska mai ƙarfin gaske a ƙaramar hukumar B da ke jihar Borno, aka samu asarar gidaje da makarantu sama da 200. Wakilin Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoton.
Sakamakon iska da ruwan sama da aka samu kamar da bakin ƙwarya ya ɓarnata wasu gidaje da makarantu fiye da 200 a ƙaramar hukumar biyu da ke jihar Borno da kuma Keshiya Arewa maso gabacin Najeriya, wanda rikicin Boko Haram ya daidaita. An yi samun ruwa da iska ne a shekarun jiya ta gabata, wanda rusa waɗannan gidaje tare da ɓarnata wasu makarantun sakandare, ciki har da wanda aka yi kuskure musu a cikin 'yan kwanakin nan. Hajiya Falmata Maina, ita ce shugabar makarantar mata a garin biyun wanda shehin mutumin gwamnati cewa suna da dalibai 273 sakamakon wannan bannanar ruwan saman da mutumin gwamnati jihar Bondo Alhaji Umar Suman Kadafur ya zaga da jajin tawa al'umma karamar hukumar biyun da kuma alƙawarin taimaka musu wajen sake gina gidajen nan su da ma sake rufe muhallin su da wannan makaratu da iska ya lalata
a kowane halin da muka kasance a ciki zamu gode wa Allah da kuma zamu yi amfani da wannan damar mu jaje musamman wa iyale da mutanen da wannan iska ya kawo musu tadi insha Allah da zan bar mai dubi zan zo gwamna Professor Babagana Umar Zulu ya umurce ni in zo musamman in biya in duba gidajen nan sannan kuma umurci shi chairman na local government ya samu adadin mutanen da suka fuskanci wannan iftila'i ne domin gwamnati ta tallafa musu akwai kwanakin baya ran da aka yi zabe a cikin kasuwan biyu akwai mutanen da suke da shaguna wanda suke sayar da katako su ma gwamna ya musamman magana akan su akan cewa da su da wayannan mutanen za a taimaka musu insha Allah kuma za mu yi kokari mu ga cewa an kawo musu yanzu tallafi a kwanan nan an yi magana da chairman ya ce mun da sama da gidaje da yafi 200
mun dai zaga waɗansu gidajen inda waɗannan mutanen ke kwana a filin Allah ta'ala da cewa iska ya kwashe musu gidajen su kuma babu inda za su koma ga dai wasu wanda wannan itula ya shafa ke cewa
kamar karfe 5 na tashi daga kasuwa
ke yar kasuwa ce
a'a
ga shi wannan abun ya shafe ku
a tameke ne a tameke ne
to na ga gidan ma a bude ne haka kuma daga ku duka a cikin wannan budannan gidan ku ke wani
gidan su haka ne
a kuke kwana
yanzu ina kwana a gidan nan to ya zai
so ruwan sama yazo fa
ruwan sama yazo ina sa kai na a cikin iye ne wannan
sunana Samaila Shedima Gwanda dama iftilai nan da Allah ya dora mana ba wannan shekaran ba wancan shekaran ma dama nan nake tare da matana daki ya fadi to yanzu mun rasa ya zamu yi muna neman alfarma ne a wurin gwamnati inda dalili a taimaka mana domin yanzu kaga mun ce za a yi gini na dakin kasa da muna ne ba zai yi ba bayan da muka iya
wasu wanda itilayin ruwan sama ya barnatawa gidajensu ya yi ruwan gwamnati da taiwa Allah ta kawo masu dauki na taimaka masu da kuma rufe muhallinsu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to Allah kyauta a gaida Haruna Dauda Biyu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Muhammad ya rarraka kashi na biyu na labarin duniya
kuma Washington sun yi Allah wadai da yankurin da Korea ta Arewa ta yi na harba tauraron dan adam mai likin asiri na'urar da Pyongyang din ta ce za ta yi amfani da ita don sa ido kan atisayen haɗin gwiwa da dakarun Amurka da na Korea ta Kudu suke yi wata sanarwa da kafar yaɗa labaran Korea ta Arewa ta wallafa ta nuna cewa a lokacin gwajin na'urar ta samu cikas bayan rabewar da ta yi a matakin farko da na biyu hukumomin na Pyongyang sun ce nan ba da jimawa ba za su sake wani gwajin a karo na biyu sai dai fadar White House ta ce gwajin na Korea ta Arewa na da nasaba da shirin da hukumomin Pyongyang ke yi na kera makami mai linzami mai ratsa a nahiyoyi wanda wata matsaya da aka cimma a Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta mallaka gwamnatin Canada na shirin samar da wata doka wacce za ta tilasta wa kamfanoni rubuta gargadi kan haɗuran da ke tattare da taba akan kowace karar sigari ministar ma'aikatar da ke yaƙi da abubuwan da mutane suke tsananin sabo da su masu illa Caroline Bennett ta ce dokar na daga cikin matakan da ake shirin ɗauka don yaƙi da ɗabi'ar shan tabar sigari ta ƙara da cewa sakonnin da ake so kowane kamfani ya rubuta a kowace karar sigari su ne wannan tabar guba ce da taba na yi wa yara illa sai kuma taba na haifar da ciwon daji ko kansa a cewar Bennett taba na kashe mutum 48 a kowace shekara a Canada abin dai da hukumomin kasar suka yi la'akari da shi wajen ɗaukan wannan mataki shine wasu matasan da ake ba taba su sha a karan farko akan ba su karar taba ce ba kwalin ba wanda shi ke ɗauke da gargaɗin haɗuran tabar
labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Hukumar NMDPRA mai kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas a Najeriya ta tabbatar da shirin baiwa 'yan Najeriya lasisin shigar man fetur daga kasashen waje. Biyo bayan cire tallafin man fetur da sabon shugaban kasar ya sanar. Kamar yadda za a ji a cigaban tattaunawa da wakilin Halima Abdurra'uf ta yi da shugaban hukumar Injiniya Faruk Ahmad.
Kusan kowane lokaci gwamnati na cewa akwai miliyoyin litar mai a wadace, za a ce misali wanda zai isa 'yan ƙasa na wata ɗaya kafin a ƙara shigowa, tunda ai matakai ake bi a shigo da. Amma wannan baya daƙile batun samun dogayen layin mai. Wasu na ganin fargaba 'yan ƙasa ke yi, wasu kuma na ganin akwai dalalan man fetur da suke ɓoye nasu. Waɗanne shiri ko kuma waɗanne mataki za ku ɗauka akan irin waɗannan da suke ɓoye mai? Da kuma waɗanda suna sayarwa akan farashin da bai kamata ba, tunda dai ba a riga an shigo da mai sabbi da za a ce ya kamata a ƙara kuɗi ba.
Mutakin da muka ɗauka shi ne tunda an ce wajen NNPC kowa ya buɗe gidan mashi ya sayar. To amma saboda irin rashin fahimtar da abin da ke faruwa, kowa sai ji tsoro ya tsaye-tsaye gani. To yanzu mutanen mu da sun je suna ta roƙon su, saboda ba mu son mu je mu rufe gidajen mu. Idan rufe gidajen mu zai ƙara matsaloli. Ko kaje muna nan muna roƙon su da Allah ku buɗe gidajen mu ku sayar. Saboda meye? Saboda kun saye shi da arha. Kada ku zo ku sace da tsada. Ku sayar shi da shi da kuka saya. Sai sabon farashi ya shigo, ku dinga saya da ya kamata. Amma mu ba mu son mu ce ga makayyadaddin abun nan, saboda me in mai haka kenan mun saba ma kasuwanci.
Wasu 'yan Najeriya ma suna cewa su ba su san menene ma tallafin man fetur ba, kuma suna son su san cewa wannan tallafin man fetur din an cire ne gaba daya ko ko za a yi mataki-mataki.
Mun ma ta bahara akan cewa to wani mataki ya kamata a yi saboda jama'a kada su wahala akan wannan magana. Za a yi mitin da 'yan su sababbin mutanen gwamnati da sauransu a ga cato meye tallafin da za a yi ma jama'a, wanda ba wai zai ɗauki lokaci ba, tallafin za a yi musu yanzu.
Ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar waɗanda suke na kwadago da sauransu, trade union da dai sauransu, suna cewa ba a tuntuɓe ku ba. Shin me wannan ke nufi? Ne babu haɗin gwiwa tsakaninku da gwamnatin tarayya ne ko koyaya?
Shugaban 'yan kwadago ɗin Allah da ya ce zai magana, zai haɗu da su lokacin za a yi tambahara a ga cewa su ma su gane ya ce su fahimce shi abin da ya saye haka. Saboda yan ci gaba da haka, za a zo lokacin da sai gwamnati ta ci ta kasa a kasa. Saboda NNPC yanzu sun riga sun ce su gaske ba za su iya ba. Shawara ta gare mutane su ɗan kwata da hankalinsu. Saboda me ko sun sha mai yanzu zai ƙare. To kada su halda kansu. Kowa akwai mai. Akan hali NNPC sun ce suna da mai a teku da kuma cikin ƙasa da zai heshe kwana 30. Saboda haka ko ba a shigo da mai sabo ba, man da ke cikin ƙasa da kuma wanda ke teku da za a shigo ƙasa shi ya kai, za a kai kwana 30 ana shan shi. Kuma abin da mutane ya kamata su gane cewa wato cire wannan tallafin zai taimaka wa Najeriya. Saboda me? Saboda dukkan yawancin man da ake shigowa da shi ƙarshenta yana shiga ƙasashe da kamar Niger, Chad, Cameroon, Benin Republic. Ai ba su aka sai ma wannan ƙasa ne. Kuma ya yi haka farashin ya je da nasu daidai da nasu, zai haka cewa an daina smuggle.
A gai da Halima da wannan tattaunawa. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Now
zuwa muku ne kai daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulaiman Muni Barma A makon jiya 20 na kasa an ji yadda Ashiru Salisu Almu dake maradi a Jamhuriyar Niger ya jingine aikin kere-keren kayayyakin fata da kanakancin babura don shiga sana'ar daukan hoto. Yawaitar wayoyi masu kamarar daukan hoto a hannun jama'a da sauran na'urorin da zamani ya zo da su ba su katse wa Ashiru Hamzari ba game da wannan aiki da ya matukar shiga ransa. Saboda haka a ci gaban hirarsu da wakilin mayar Amurka Mansur Sani bakon shirin ya buƙaci mahukunta da ma dukan masu hali su bashi hannu don ganin ya samu girkuwa a harkar hoto
kun san shi akwai samare in ka samu zuciyar ka zaka bari zaka bari dan wannan wanda suke zuwa a ba su tallahi su watsar da abin daman ba su da burin baranta sun mai da sana'a akwai wanda Allah ya sa yana da zuciya ya barta shi ya mera ta kama neman jari in ya samu jari wanda zai zanke juya kanshi zai ayyuka kote ya kama sana'ar shi
madalla to in muka dawo bangaren Ashiru kana son sana'ar hoto da bidiyo har ma da hada hoton da bidiyo daga ka samu horo akai montage kenan ko editing da turanci game da wannan mutane za su yi mamaki ma a ya akai har kake iya hada hoto abin ne wanda sai an rubuta rubuta kai kace baka yi boko ba ina ka samu wannan ilimi
wannan fasaha na same ta ne zama da nake tare da ma'aikatan makarantar Allah kullu hakanga suna yi ina kallon
sai ma kana dan tambayar abubuwa
ina dan tambayar su wanga ya harafi mu sunan shi ga harafi mu sunan shi suna gaya min sannan san ina dan ganewa
kalisahu bukatu da yawa da sana'o'i da yawa da kai menene gurin ka cikin wadannan sana'o'i ni ka dauka ko me kake so a tallafa maka akai
to ni dai yanzu babban guri na shine wata rana radda yaro na yayi wayo ko ya girma da ya taso ya danna masa sana'a ta
wannan sana'a ta hoto ita ce kai zaba he da sauran sana'o'i
ya ita ce na zabe saboda ita in Allah ya taimaka maka jama'a suka gane kana yi kuma suka gane kana yin mai kyau to insha Allah zaka ci abinci ka sha
wannan sana'o'i duka na aikin hannu ne sana'ar hoto hatta ga masu kawo hoto na dan fuskantar kalubale ne daidai da zamanin da yasa mutane sun kwaci amfani da salula baka ganin cewa samun wata sana'a yahi maka koko dai akwai hanyoyin da zaka bi kai domin inganta wannan sana'a kuma ka ci moriyar ta
to ina da wasu yan gururuka ba su harkar sana'a gaskiya dan ina sa ran in Allah ya sa ina da kayan aiki kamar misali ina iya ba da kari ba su harkar hoton kart dan shi hoton kart dai yanda kake duk salula ka tolin ka sai ka zo wajen mai hoto ya maka shi tolin ka kina in ina da machine ta wankin hoto ina da camera ta dauka hoto ina da na ta gyara tolin ka sai ka zo wajen na zama hoton
ka tabbatar da cewa za a samu ita
tolin insha Allah sai ka zo kuma ina son dan samu ko hanya ga shugabanni ko ga gwamnati ma an ce kamar misali a ce commissariat inda ake yin harkar karti
a baka
dama wada da sahi lokacin da ake zuwa dauka hoto in zan ke zuwa ina daukan mutane hoto ma da zan ta yi bara
me sabbinka ga sauran mabarata ko sauran naka ta su yan uwanka
to gaskiya sako na gare su shine mutum ya mai da kanshi shi ba na kasa shi bane na kasa ba kasa wace
a rayuwa zuciya kenan zuciya ce take zama na kasashiya
shi yake ita shi za ta zama na kasashi ba jikinka ba saboda yanzu ina so in ma ɗan uwan misali da cewa yanzu ai bada ba ma muke yin ta ba in nake da kawun wani wanda yake bada zan je kasuwa ko kaduro inda ake sauke aya ko sauke wani abin ka idan ika ma ala Allah ko kowa ta sabki Allah zan ki samu abinci na ci da iyali na
ba za ka yi rabu
ba zan yi rabu da bala ba
tunda ko yanzu ma kana jin haushin
ko yanzu ina jin haushin to balle Allah ya sa da kawo kuna ba ni man ciwa wata rana na samu yan canji na ikako 15 ne sai na je wani mai shago zan sayan shinkafa an kai ma iyali ni ina ta salamu alaikum salamu alaikum ka ba Allah na yi banza da ni
daga iyali ga
can wurin sai ce mallam ai hakuri Allah ba mu sa'a
Allah baka gaba
tace waka shinkafa nan a kisa da ta tace man ji kasha da na ciro shi kasha da na bashi nawa ma ka ji ka hudu rabi ni doko ji ka hudu rabi na bashi ci mallam da sai ya kazo da Allah ka hakuri ya ce a'a ba ku fahimtar mutane idan mutum ya zo ka saurare shi sannan ka ba abin da zaka ba shi
na kasa dai ba kasawa
kasa ba kasawa bace saboda haka ɗan uwana mutum ya san cewa dan Allah ya yi mishi hakan ga bai shi dan ya zanna kullun ya zanta ba shi ba wata ran yayi tunanin shi ma ya bada kai kai kwance kullun sai dai kai wannan a mika man shine rabanka
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau kuma anan din muke bankwana da Ashiru Salisu Almu gurgu mai sana'ar daukan hoto a Maradi Jamhuriyar Nijar a madadin wakilin muryar Amurka Mansur Sani da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ne Sulai Mumuni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
a gaida Malam Sule yanzu kuma lokacin da ruwan Abbas zai kama na sharhin jaridan Ghana
damu so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine jami'an NPP ta tara kuɗi CD 200 a wurin sayar da takardun cikawa ga bawumiya da saura jaridar ta ce Alan Chairman Tenken a Japan Jogati har yanzu su fa basu dauki takardun nasu ba balle su biya jami'iyyar da ke mulki New Patriotic Party NPP a takaici ta tara kuɗi CD 200 yayin da ta soma tsare-tsare gun fidda ɗan takarar shugaban ƙasa wa babban zaɓen shekara ta 2024 jimlar masu takara hudu ne a ranar Juma'a sun ka ɗauki takardar cikawan a ainihin headquarter NPP a nan Accra ta ƙungiyoyi da mutane ɗaiɗaiku ya zuwa yanzu Alan Chairman Ten Kennedy a Japan mamban majalisar dokoki na Sen Center Jogati waɗanda su masu kisaran yin takarar shugaban ƙasar har yanzu ba su ɗau nasu ainihin takardar cikawan ba balle su biya kuɗi ga CD 50,000 mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumia ne farkon wadda ya dauki takardar cikawan ta wata kungiya da ake kira Bawumia Fan Club sai kuma babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wacce ta rawaito wannan labarin kotun koli ta jakunnin basa white sa'annan ta sallame shi akan laifin taurin kunni ga kotu jaridar ta ce bayan ta tuhumi Professor Michael basa white da jurewa kotu akan roƙonsa da kansa kotun kolin a ranar talata ta jakunninsa sa'annan ta sallame shi a bisa roƙon da ya yi da kuma janye irin kalamomin da ya amfani da su kotun dai ta yanke shawaran sallamarsa ne bayan lawyansa ya gabatar da roƙo kamar yadda shi kwasan ɗin ya bukata shi Professor Kwasan dai laifinsa har da ya sa kotu ta gayyace shi shi ne ya yi waɗansu zantuttuka na ɓaci game da kotunan ƙasar nan inda yake yaɓawa ainihin alƙalan kotun waɗansu babbaƙun maganganu an yi amfani da kuɗin COVID-19 yadda ya kamata shugaban ƙasa ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghanaian Times ta rawaito labarin jaridar ta ce shugaban Nana Danko Akufo-Addo ya yi watsi da ainihin raɗe-raɗe da ake ta yaɗa cewar an yi fatali da kuɗin COVID-19 ba yi amfani da shi yadda ya kamata ba kuma gwamnatinsa ne ake zargi ya zuwa yanzu ya nuna cewar ya buƙaci auditor general da ya bincike irin yadda aka kashe kuɗin COVID-19 rahoton ya fito kuma yana nan majalisar dokoki ana gudanar da shi bisa tsari da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaidar Radwan Allah da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeici
dakarun Sudan sun janye daga teburin sulhu a tattaunawar da suke da sojojin RSF kan tsawaita matsayin dakatar da bude wuta inda suka zarge su da keta wannan matsaya da aka cimma a baya wacce Saudiya ta shige gaba wajen samar da ita a ranar 20 ga watan Mayu bangarorin biyu suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya ta karshe wacce aka cimma a birnin Jidda dake Saudiya da zumar bude kofar da za a gudanar da ayyukan jinkai yayin da ranar 29 ga watan na Mayu aka sake tsawaita yarjejeniyar Amurka da Saudiya ne suke sa ido wajen ganin an aiwatar da matsayin da aka cimma inda suka ayyana cewa dukkan bangarorin biyu sun take yarjejeniyar. Majalisar wakilan Amurka ta amince da cire shingen ciwo bashi da aka gindaya wa gwamnati har sai zuwa farkon shekarar 2025. Wannan shine mataki na farko a kokarin da Amurka ke yi na kaucewa shiga kangin rashin kudaden kashewa wanda ya rage kasa da kwana 5. A daren jiya Laraba aka kada kuri'a a majalisar ta wakilai inda 314 suka amince yayin da 117 suka nuna akasin hakan. Yanzu kudirin zai nausa zuwa majalisar dattawa wacce ake fatan ita ma za ta amince nan da karshen makon nan. Hukumomi a Rasha sun fada a ranar Laraba cewa harin da Ukraine ta kai a yankin Luhansk dake gabashin kasar ya kashe mutum 5 sannan ya jikkata wasu 9. Kazalika dakarun Kyiv sun kai hari wani gari da ke Rasha a karo na 3 a wannan mako inda suka farwa wasu mutatan mai 2. Dakarun Ukraine dai basu mai da martani ba kan zargin da Rasha ta yi. Hukumomin Washington sun yi Allah wadai da yunkurin da Koreya ta Arewa ta yi na harba tauraron dan adam mai likin asiri. Na'urar da Pyongyang din ta ce za ta yi amfani da ita don sa ido kan atisayen haɗin gwiwa da dakarun Amurka da na Koreya ta Kudu suke yi. Wata sanarwa da kafar yaɗa labaran Koreya ta Arewa ta wallafa ta nuna cewa a lokacin gwajin na'urar ta samu cikas bayan rabewar da ta yi a matakin farko da na biyu.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma sanda la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar kodayaushe za zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ita na gabatarwa sai Salaman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Robert Bass ni Sarfila Hashim Gumil da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.